بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta bauta masa. Muna masa godiya. Yau ma ya ba mu iko za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a nan cikin garin Bauchi. Yau 18 ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma shine zai zama 7 ga watan 3 2026 a kirgin miladiya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai, ya kuma ba mu ikon aiki da daidai. Duk abin da zamu yi Allah ya sa domin sa muke yi. Kafin fara karatu, akwai ɗan abubuwa guda biyu, ko in ce tambayoyi guda biyu. Ɗaya tana da alaƙa da maganar jiya. Jiya mun yi magana akan maganar sahun mata, akan shin mata daga baya suke fara sahu ko daga gaba. To bayan mun tashi, sai alaramma da wani daga cikin ƴan uwa suka tuna min hadithan Annabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluhu wa sharruhu akhiruhu, wa khairu sufufin nisa'i akhiruhu wa sharruhu awwaluhu. Kuma a cikin bayani na so in kawo hadithin, amma kuma sai na manta. To sai naga akwai buƙatar mu karanta hadithin, sannan kuma mu ƙarin bayani a wata gaba da bi bayanin ba. Lokacin da aka mun tambaya in baku manta ba waɗanda suka halarci karatun jiya, na ce a nan masallacin ma an yi wannan magana, an yi mun wannan tambaya. To sai na ɗauki hukuncin wannan masallacin, sai na magana a kansa. Hadithin Annabi sallallahu alaihi wa sallama hadithi ne ingantacce cikin Sahih Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce, khairu sufufur rijali awwalu wa sharruhu akhiru. Mafi alherin sahun maza shi ne farkonsa, mafi sharrinsa kuma na ƙarshensa. Sai ce wa khairu sufufin nisa'i akhiruhu wa sharruhu awwalu, yace mafi alherin sahun mata kuma ƙarshensa, mafi sharrinsa kuma na farkonsa. To wannan hadithin me yake nufi? Wannan hadithin yana nuna kusacin maza da mata, babu shamaki tsakani, sharri ne. Lokacin nan na mazaje suka zo masallaci, ana kwaɗaitar da maza su zo da wuri saboda su samu gaba-gaba. Don haka aka ce musu gaban ya fi falala, saboda a kwaɗaitar da su su yi himma su zo a kan lokaci. Saboda yawanci waɗanda suke zuwa daga baya kuma ai kasala ce, rauni ne. Don haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce mafi sharri kuma shine na ƙarshen, saboda kasala ce da lalaci da sakaci yake jawowa kullum mutum yana sahun ƙarshe. Sannan kuma duk lokacin da masallaci akwai maza akwai mata a cikinsa, to in ka tsaya a baya to kana kusa da mata, in kuwa kana kusa da mata to kana kusa da fitina. To anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin sahun ƙarshe sun fi kusa da fitira, sai yake shi yasa sai ce su suka fi sharri saboda duk lokacin da mazaje suka kusanci matan da ba nasu ba to sharri ne a wuri su kuma mata da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana so su rinka nisanta kansu daga mazan da ba nasu ba sai yace mafi alkhairin sahunsu na baya saboda lokacin da suke baya to sun nisanci kusantan maza kusantan maza a gunsu fitina ne an fahimta ko to da wannan sai malami suke cewa idan masallaci duka babu shamaki a cikin masallacin a hada ake maza da mata matan ta baya za su yi sahunsu to su fara yi ta baya saboda duk lokacin da kike nesa kin nisanci wannan mazan ai amma idan akwai shamaki tsakani an sa katanga ko an sa labule to duk wannan fitinar ta kawo dan haka idan akwai shamaki kaman wannan masallacin kaga mu akwai katanga tsakanin mu da wurin da matan suke sallah to wanda yafi falala shine wanda suka tsaya a gaba saboda waɗanda suka zo gaba su suka fi mai da hankali wajen zuwa da wuri su suka fi wato muhimmantar da sallar su zo akan kari don su samu sallah da wuri kuma wannan gaggawar zuwa wajen aiki alheri yana daga cikin abin da ke bada alheri to idan masallaci akwai matari ko an sa katanga ko kuma ma za ka samu wani masallacin maginin su daban ne to wanda yafi alheri shine sahun farko don maganar fitinar babu ita amma in a haɗe suke a masallaci to da yawa daga cikin malamai suka ce in sun zo so su fara yin sahunsu ta baya in kamar yanzu wannan masallacin a ce za a yi sallah maza da mata to idan matan suka zo su kadai sai su yi sahunsu a na ƙarshe saboda a haɗe suke a masallaci daya don haka duk lokacin da maza ma suna ta matsowa to su dai suna nesa da su amma idan akwai shamaki to su ma sahun farko ya fi alheri a wajensu wannan dai shine ƙarin bayanin da zan yi insha Allah sai magana ta biyu da zan yi ita wannan maganar saboda an yi min maganar sau da yawa ne kuma a nan masallacin ma mun yi magana ba sau da yawa amma jan hankali zan yi ga limamai masu cin sallar tarawih dama mun taɓa yi rabi a iya wannan ramadan ɗin an man tambayar nan ta kai sau biyar rikicin ka zo kai baka yi sallar isha'i ba sai ka zo masallaci baka san ma wata sallah ake bala Allah ko kuma ka sani tarawihi ake yi amma kai mazhabar da kake kai kana mazhabar ya halatta mai sallan farilla ya bi sallan nafila kowa da niyyarsa wannan mazhabar kanta malaman Shafi'iyya suke malaman Hanabila suke amma malaman Malikiya suna cewa su mai sallan farilla baya bi mai nafila to da yake yanzu yawancin mutane suna tafiya akan wannan mazhabar ta cewa ya halatta mai farilla ya bi mai nafila to wannan sai ake samun matsala sai mutum ya zo masallaci tarawihi ake yi sai ya ce bari ya bi liman idan an yarka a biyu aka yi sallama sai ya tashi sai ya ci kwarkarsa kawai in ya zo masallaci sai ya samu kawai limamin haɗe sallar raka a hurhure yake haɗewa sai a sa shi cikin rudani shi ya sa mun sha magana kan wannan hadisin al-Imam Muslim hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim ma cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin nan na Aisha da take cewa an tambaye ta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tace kala yusalli arba'an fala tas'al an khusnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an khusnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalatha na Aisha tace sallar manzon Allah kuke son gaya muku tace yana yin sallah raka'a hudu kada ku tambaye ni kan sallar da tsawon sallar kar ku tambaye ni thumma yusalli arba sannan sai ya sake yin wasu hudu kar ku tambaye ni dangane da kansu da tsayin su thumma yusalli thalathan sannan sai ya sallaci uku haka da Aisha tace akan wannan hadisin ne malamai suka fitar da fahimta guda biyu mafi yawan malamai suka ce wannan hadisin na Aisha abinda yake nunawa yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi wannan sallar raka'a 11 idan ya yi raka'a 4 to yana bada tazara tsakanin wannan hudun da wannan hudun amma ba wai haɗe hudun yake yi ba suka ce domin ai manzon Allah ya riga ya bada ka'idar sallah yace salatul laili masna masna sallar dare bibbiyu bibbiyu haka ake yi haka annabi ya ce dan haka su suka ce to mu abin da muka fahimta shine ba wai hade hudu yake yi ba ta ce yakan yi hudu saboda tsakanin wannan hudun da wannan hudun ana samun tazara shi yasa tace zai yi hudu karka tambayi kansu da tsayin su sannan ya sake yin hudu saboda an yi hudu za a huta sai a sake yin hudu sannan a huta sannan ai guda uku su ba su fahimci cewa ana hade hudu a sake hada hudu kuma hade uku ba su fahimci wannan a kartu ba magana malamai na biyu su ne waɗanda suka ce a'a su sun fahimci tunda aka ce ana yin hudu sannan ai hudu suka ce hudun ake hadewa yana hade hudu ne sannan ya hade hudu sannan ya hade uku nace muku mafi yawan malamai sun taba akan fahimtar farko amma masu fahimta ta biyu ma malamai da kuma muna gima fahimtar su mu dai muna kan fahimta ta farko bibbiyu shine yafi dacewa limami ya ja mutane sallah a masallaci shine abinda sunnar da babu sabani akan ta amma ita sunnar hudu hudu akwai sabani ni ina ganin bai kamata mutun ya bar sunnar da babu sabani ya dauko mutun sunnar da sabani take ya aika ta mutane ba ni ban ga suke a cikin wannan abin ba wannan kowa ya yi da sunna ne wannan kuma akwai sabani wani ya ce sunna ne wani ya ce ba sunna bane yanzu da Allah ka dauki abinda babu sabani sunna ne kai wa mutane bai fudadi ba abu na biyu shine wannan sallar da nana Aisha tace mu dauka cewa manzon Allah hudu hudu yake yi a ina manzon Allah yake yi ne kam a fi gidansa ne ba a masallaci ba in ka yarda da wannan fahimtar ta hudu hudun kuma ka yarda da ta biyu biyun ma abinda mutane suka sani shine bibbiyu abinda babu sabani shine bibbiyu in ka zo wajen sallar tarawih a masallaci kai wa mutane sunnar da babu sabani bibbi bibbiyu in ka je gidanka kai kadai zaka sallaka ta dare sai ka hurhudunka shi ma manzon Allah na Aisha ba ta ji a masallaci yake hurhudun ba a gida ne yake amma kullun ai ta mimeta tambaya ana sa mutane rudani ana sa mutane su tsira da sallar su yaya ne isha din sa tayi ne gabar ta mallam isha ta ji yaya tayi ko ba ta ban saki har yaushe saka mutane ba fahimci wannan karatun ba dai na sa mutane rudani a ciki Allah ya ce miki mu wannan shine dan bayanin da zamu insha Allah jiya a mun tsaya a cikin fadin Allah madaukakin sarki wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamudu fi ba'd na ajiya mun fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufikha fi as-suri fajama'nahum jam'a mun yi magana akan sabanin malamai akan wannan ayar da Allah madaukakin sarki yace wa tarakna ba'dahum mun bar sashin su yawma idhin a wannan wunin yamuju fi ba'd suna cakuda cikin sashi wa nufikha fi as-sur kuma za a yi busa cikin kaho fajama'nahum jam'a Allah madaukakin sarki yace sai mu tara su tarawa da Allah madaukakin sarki yace za mu bar su sashin su suna shiga cikin sashi malamai muka ce sun yi magana guda uku magana ta farko su suka ce ana magana da yajuji da majuji ne har yanzu Allah yace mun bar yajuji da majuji a wannan wunin sashi suna kutsuwa cikin sashi a wannan wunin suka ce ana nufin cewa ranar da dulkarnaini ya musu wannan katanga ya katange su to suka kasa wato saboda ba su samu nutsuwa ba sun rasa kofa don haka suka zama cewa suka burkice waɗannan su shiga cikin waɗannan su shiga cikin waɗannan magana ta biyu malaman da suka ce wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd suka ce eh yajuji da majuji ake nufi amma yawma idhin din nan ba tana nufin ranar da aka katange su ba a'a ranar da za a bude su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa akwai ranar da yajuji da majuji za su fito su ta'addabi mutane to suka ce wannan ranar ake nufi da yawma idhin magana ta uku shine malaman da suka ce yawma idin dinnan fa ana dafa rana alkiyama wa taratna ba'dhum yawma idin yamuju fi ba'd zamu barsu ba'dhum sashin su yawma idin a wannan wuri yamuju fi ba'd suna cakuduwa cikin sashi wato ranar tashi alkiyama magana ta hudu malaman da suka ce ana nufin ba al'umma gaba daya bangaren guda hudu ne kenan dukkan al'umma Allah yace wa taratna ba'dhum yawma idin yamuju fi ba'd zamu barsu a wannan wunin na tashin alkiyama sashi suna cakuduwa da sashi suna bugan juna saboda rudani da shirya wa nufikha fi suri Allah madaukakin sarki yace za a yi busa cikin kaho fa jama'nahum jam'an kuma sai mu tattara su tattarawa wato ranar da Allah madaukakin sarki da sa Israfilu ya busa kaho saboda hadithan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara mana as-suru anan ana nufin al-qarnu an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ya san fassarar hadisi a wata fassarar qur'ani kamar ta annabi alaihi salatu wasalam babu manzon Allah aka tambaya aka ce ma huwa sur wai menene asurun nan da ake faɗa cikin alqur'ani an faɗe shi a wurare da yawa yau mai yunfako fi suri wa nufika fi suri Allah ya ta faɗa cikin alqur'ani wai menene surin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace qarnun yunfaku fihi wani kaho ne da za a busa shi har ma wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Israfilu ya dauki kahonsa ya dora a bakin sa jira yake kawai a hura jira kawai yake a ce hura sai hura abin da ke nuna kaho ne kenan waɗanda ba ruwan su da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin fassara sun shiga cikin rudani akan wannan na taba jin wani yace wa nufika fi suri za a yi busa a cikin jiki nace jikin wa hura a hura saboda shi ba ruwan sa da fassarar annabi inda fassarar kansa kansa ne as-suri sai fassara shi da jiki wai za a yi busa a cikin jiki nace ko jikin wa kaga yana cewa jikin wani to zamu ce wa yake maka jikin wani tunda ka bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in dai ana so a fahimci wannan alqur'anin ba zai taba yiwuwa ba wallahi sai an koma wajen wanda aka saukar masa da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a za'i busa cikin kaho fajama'nahum ce mu tattara su jam'an tattarawa da yake busar da za'i a cikin kaho ba ɗaya bace a wannan malamai sun tattauna wai wace irin busa ake nufi domin Allah yake za'i busa cikin kaho sai ce fajama'nahum shi yasa wasu malamai suka ce wannan fa'u ta ta'qibi da aka zo da ita yana nuna wato busar da za a yi ta biyu ce wanda za a tada mutane domin busar da za a yi akwai wanda za a yi mutane su mutu Allah ma ko za ka karanta mana ayoyin nan wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati to kaga a wannan ayar Allah madaukaki ya faɗi busan nan guda biyu wa nufika fi suri za a yi busa cikin kaho idan an yi wannan busar cikin kaho fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah duk wanda yake ban kasa sai ya fadi ya suma ya mutu illa man sha Allah sai wanda Allah bai daukakin sarki ya ga dama shi ba wannan busar ce za ta zama sababin mutuwarsa ba thumma nufika fihi ukhra sannan sai a sake yin wata busar a cikin wannan kaho fa idahum qiyamun sai ka gansu sun tashi yanzuruna suna kallon juna to sai ne malamu wannan malaman suka ce wannan busar da za a yi tunda Allah madaukakin sarki ya ce fa jama'nahum yana nuna cewa busa ta biyu ne domin busa ta farko mutuwa za a yi wasu suka ce a walufika fi suri ana nufin cewa busa ta farko ne fa jama'nahum da aka faɗa suka ce an takaice maganar ne wa nufika fi suri za a yi busa cikin kaho sai mutane su mutu thumma nufika sannan sai a sake hura busawa fa jama'nahum jama'a sai mu tattara su jama'a tattarawa wato akwai abin da aka takaice a ciki kenan a cikin malamai akwai wanda suke cewa busan nan ba biyu bane uku ne. Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma yunfakhu fi suri fafazi'a man fi samawati. Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma yunfakhu fi suri, ranan da za a yi busa cikin kaho, fafazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, duk wanda yake ban kasa in banda wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama, duk kowanne zai fita hayyacin sa. Nafkhatul faza kenan, kowa zai burkice gaba daya. Sannan kuma sai a yi busa ta biyu wanda mutane za su mutu, sannan a yi busa ta uku wanda kuma Allah madaukakin sarki zai tada mutane. To dai wannan busar tabbas ce gaskiya ce, domin ga ta a cikin Alkur'ani, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wannan busar za a yi cikin kaho ne, kaho ne ake busawa, kuma mala'ika Israfilu shine zai busa. Har ma Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya riga ya sa kahon a bakin sa, jira kawai yake yi a umarce shi ya busa, ya busa. Allah ka sa mu je lahira a sa'a. Na'am. Sai Allah madaukakin sarki yace wa'aradna jahannama yawma idhil lil kafirina arda. Bayan Allah madaukakin sarki ya ce an tattara mutane gaba ɗaya, kuma sai ya ce wa'aradna jahannama, kuma muka bijiro da wutar jahannama, yawma idhin a wannan wunin, lil kafirina ga kafirai, ardan bijirowa. Allah madaukakin sarki zai bijiro da wuta, me ya bijirowa da ita? Ai za a bayyanar da ita a fili su ganta. Wa azharna jahannama yawma idhin lil kafirina, za mu bayyanar da wutar jahannama a fili su ganta. Wasu malamai suka ce arabna ai ma'anarsa qarrabna, za mu kusato da wutar jahannama karara, suna ganin ta. Ai da labari suke ji ko, to za su ganta karara a wannan lokacin. Allah madaukakin sarki ce za su ganta. Ya tabbata cikin hadisin Muslim daga Abdullahi dan Mas'udin, Allah madaukake ya kara masa yadda, yace yu'ta bi jahannama tuqadu yawm al-qiyamati bi 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da wutar jahannama, Allah ka raba mu da azabarka. Tuqadu yawm al-qiyamati, ana jawo ta ranar al-qiyama, bi 70,000 zimamin, da linzami 70,000, ma'a kulli zimamin 70,000 malaki, kowane linzami guda ɗaya da yake jan wannan wutar tare da shi akwai mala'ika 70,000. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada. Wannan yake nuna wato wutar jahannama a wannan lokacin za su ganta ne karara, da labarin ta suke ji. A lokacin ne za a ce da su islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum. Za a ce da su islauha ku shige ta, fasbiru aw la tasbiru, ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri, sawa'un alaykum, duk ɗaya ne. Domin an riga an ba ku zaɓi tun a duniya, kuka zaɓi kar ku zaɓi halaka, an nuna muku shari'a ku bi, an gargaɗe ku, amma ba ku bi hanyar tsira ba, kuka bi hanyar halaka. To yau islauha ku shige ta, fasbiru ku yi hakuri aw la tasbiru ko kar ku yi hakurin, sawa'un alaykum. Duk lokacin da aka ce ko kai hakuri ko kar kai hakuri, ka san an bi karfin ka ne yayi. Dan duk wanda ya ce maka in ka ga dama kai hakuri, in ka ga dama kar kai, to wallahi ya san ya fi karfin ka ne. In dai ba barazana yake yi ba, in ka ji ya faɗa haka ya san ba yadda ka iya. Inna ma tujzawna ma kuntum ta'malun, iyaka abinda za a saka muku da shi shine abinda kuka kasance kuna aikatawa. Allah ka ba mu iko aikata mai kyau. Alladhina kanat a'yunuhum alladhina kanat a'yunuhum. Allah madaukakin sarki yace su kaman an tambaya ne, aka ce wai su waye kafiran nan da za a nuna musu wutar jahannama? Domin asali ita wutar nan fa ba a yi ta dan mai imani ba. In kaga mai imani ya shiga wutar tsayi ne ya kai shi, amma ba gidansa ba ne. dama kullun Allah cewa uiddat lil kafirina an tattale ta wanda suka kafirce wa Allah suka ce basu yadda da Allah ba ko basu yadda da kadaitakar Allah ba ko basu yadda da banzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin su sune asali aka halittu da dan su da haka in mai imani yaje to zaman wucin gadi zai Allah karka kai mu kowa wucin gadin nan to shine Allah madaukakin sarki yace alladhina kanat a'yunuhum waɗanda idanuwansu suka kasance fi ghida'in a cikin wani marfi an zikiri ga barin ambatona wa kanu la yastati'una sam'a kuma sun kasance ba sa iya jin abinda ake gaya musu waɗannan mutane da suka kafirce wa Allah me ye sababi a'yunuhum fi ghida'in an zikiri Allah madaukakin sarki ce idanuwansu suna cikin wani marfi ne sun shagala sun rafkana ga barin ambaton Allah ambaton Allah mafi girma shine alqur'ani to sun kauda kai daga karantar alqur'ani duk wa'azin da alqur'ani yayi ta musu basu ji ba basu yi amfani da shi ba dan haka Allah madaukakin sarki ce idanuwansu fi ghida'in suna cikin wani marfi wasu malamai suka ce wannan ainun basira ce ma'ana ido da ake gani da shi wasu suka ce ainul qalbi ana nufin idan zuciya suka ce domin makantar zuciya ita ce take halakar da mutum ba makantar ido ba amma ana cewa idanuwansu suna cikin wani marfi koda idin na gani ake nufi saboda koda suna gani gani ne wanda ba zai musu amfani ba lahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwa amma ba sa gani ai ba wai ana nufin cewa su makafi ne idanun ado dai suke ba sa gani ba a'a ba sa ganin gaskiya su gane gaskiyar ne balle su bi ka san kullun ka roki Allah madaukakin sarki ya daura ka akan gaskiya kar ka dauka duk wanda yake bin gaskiya wai da gangan ne wallahi akwai wanda bai ma gane bane bai gane bane wasu hidimar da suke yi wa kafirci ai ka san su suna dauka cewa lalle hanyar gaskiya ce wannan kuma zaka ga cewa in wayo ne suna da shi fasaha suna da shi la'alla tare kuka yi makarantar boko suna cin A kana cin B amma ba su gane ba ba su fahimci gaskiya ba suka karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce su san ba su yadda annabin gaskiya ba duk irin mu'jizoji da dalilai na karara da suke nuna gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk su ba su gane ba kar ka dauka cewa kowa ya gane ne a'a da haka kai in ka shiryu to kar kai dariya wanda bai shiryu ba ba dabarar ka bane ba wayanka bane akwai waɗanda suka rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun kafin aiko manzon Allah ana kirga su cikin masu basira masu fasaha amma ba su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka mutu akan kafirci wasu ma ƴan uwansa ne na jini ka taɓa ji an gaya maka cewa Abu Lahab daƙiƙi ne haba daƙiƙi ba ne babban mutum ne a lokacin jahiliya mai faɗa a jini a cikin al'umma ai duk wanda ka ga yana faɗa a cikin al'umma to yana da wata baiwa da Allah ya masa ne amma kaga ƙarshe Allah madaukakin sarki ce tabbata da Abu Lahabin wata ma agna anhu maluhu wa ma kasaba kaga Allah ya nuna maka cewa yana da kuɗi amma Allah madaukakin sarki ya nassanta cewa shi dan wuta ne kuma baffin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to waɗannan idanuwansu suna cikin wani marfi daga barin ambaton Allah madaukakin sarki an rufe idan su na gani ba sa ganin gaskiya suna gani amma ba sa ganin gaskiya ko ku an rufe idan zuciyarsu ba sa iya fahimtar gaskiya wa kanu la yastati'una sam'a kuma basu isa su ji abin da ake gaya musu ba ko dai istiba'a anan ana nufin wato irada kamar yadda wasu malamai suka fassara wa kanu la yuriduna sam'an ba sa so su ji wato ba wai ba su iya ji bane a za su iya ji amma su ba su yadda su ji ba ka san akwai wanda shi in ka zo da gaskiya to zai ce eh ya san wani gaskiya zai faɗa dan mai faɗan gaskiya ne amma ka bar gaskiyar ta ka ba maso kar ma ka faɗa mana ba maso ba mu ji irin su ne suke hawa ayaniya a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka karanta alqur'ani وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. وقال الذين كفروا وأن سك كفر شو الله مدوك كسر كذا سك فدا لا تسمعوا لهذا القرآن كذا قرن كجم من القرآن والغو فيه قرن كيم بعندن بنزا إيران أنا كرنتا ويتها يعني أو ويتها إيه إلين يد يارا سك أي يارو أنك لو لاك يا مس أبو بكر سويدي تبقى إيه ويكري يجي تو هكذا سك أي لعلكم تغلبونا ما يوا ذاك يقلب أكل سويدينا كرنتا تو بحاسا سو سجيكس كير wasu za su yi wani abu ne na rashin gaskiya a mitin ne ake yi an san wani mutum shi dama da fadan gaskiya yana daga hannu zai yi magana sai wani ya ce wa'azi za ka yi mana ko sai ya ce eh ya ce to kabari ba masu kawai ina zo na kai wannan abu ya ce kabari ba masu to irin wannan ne ba sa so ma su ji la yastadi'u da sama ko kuma wasu malamai suka ce la yasadiuna sam'an ba su da ikon jin da zai musu amfani lahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma kunnuwan ba na jin gaskiya ne su bayyace ta ba to shine Allah madaukakin sarki yace waɗannan kafiran haka suke kanat ayunuhum fi ghita'in an dhikri ba sa jin alqur'ani duk wa'azin da alqur'ani yake yi ba sa ji su gane ko kuma ba sa son ma su ji gaba daya sai Allah ya ce afa shibal ladina kafaru أولئك الذين كفروا الله أكبر Allah madaukakin sarki yace afahasibal ladina kafaru shin wanda suka kafirtan nan suna zaton an yattakhidhu ibadi min duni awliya'a shiriki koma bayana daga cikin bayina a matsayin majubantan lamarin su masu taimakon su inna a'tadna lil kafirina nuzula Allah madaukakin sarki yace tabbas mun yi tanadin masauki na jahannama lil kafirina ga wadanda suka kafirta qul ka gaya musu hal nunabbi'ukum shin bama ba ku labari ba bil aksarina a'mala ga wadanda suka fa asarar ayyukan su alladhina dhalla sa'yuhum wadanda ayyukan su suka bata fil hayatid dunya a wannan rayuwar ta duniya wahum yahsabuna alhali suna zaton annahum cewa su yuhsinuna sun'an suna kyautata aikin su أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وأن كان سوني وأن سيك كافر جوا يوم أبنجي جنسو ولقائه دقموا دشي فحبطت أعمالهم أي يكن سوسك باتش فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بازام النوية ياموس ما أو ننصرنا القيامة با. ذلك وأن أبن ديفارو جزاؤهم جهنم سبو نمكو مسو إتجي وتر جهنم بما كفروا سبو أبن سيك كافر جي واتخذوا آياتي سكرك آيوينا ورسلي دمنزنينا
zuwan abin izgilanci. Allah madaukakin sarki yana gaya mana duk wanda ya riki wannan Allah subhanahu wata'ala a matsayin wanda zai taimake shi ya tseratar da shi daga azabar Allah madaukakin sarki to ya aikin baban giwa babu wanda ya isa ya tsare ka daga azabar Allah sai Allah shi kadai dan haka yace waɗanda suka kafirce suna zaton za su riki bayina koma bayana majibin tallabarin su awliya alahum ay ansaran lahum al ansar waɗanda za su taimake su su tsamar da su daga azabar Allah madaukakin sarki sun fi kafircewa Allah amma sai suna zaton akwai wasu wanda ba Allah ba wanda za su iya tseratar da su daga azabar Allah na alkiyama wannan abu ne wanda ke ba mai yiwuwa ba ba zai yiwu ba wasu malamai suka ce da Allah madaukakin sarki yace waɗanda suka kafirce shin suna zaton za su riki bayina koma bayana a matsayin mataimaka suka ce abinda Allah madaukakin sarki yake nufi anan yana nufin cewa shin suna zaton za su rike wannan Allah madaukakin sarki a matsayin shine majibuntan lamarin su ba Allah ba kuma Allah bai musu azaba ba suka ce to ana kaddarawa wato ana kaddara maf'uli na biyu domin hasiba fi'ili ne da yake ta'adda irin maf'uli guda biyu an yi maf'uli ɗaya ba yi maf'uli biyu ba shin suna zaton za su rike wannan Allah madaukakin sarki a matsayin mataimakin su kawai sai ai shiru a suka ce ana kaddarawa shin za su rike wannan Allah madaukakin sarki a matsayin mataimakin su ba Allah ba kuma Allah ya bar su bai musu azaba ba ma'ana kenan duk wanda ya rike wannan Allah madaukakin sarki a matsayin shine majibuntin lamarin sa mai kare shi daga azabar Allah ba Allah ba to fa yana kusa ta Allah madaukakin sarki domin kana nuna wa Allah akwai wanda ya fi karfin su kenan warai kuwa kana nuna akwai wanda ya fi karfin Allah shi kuwa Allah madaukakin sarki annabawa ma roko suke yi manzanni ma roko suke yi ranar tashin alkiyama fa ake magana rana ce da akwai matakan da su kansu annabawan ba sa iya magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan an je sirati yace la yatakallamu illa ar-rusul ba mai magana sai manzannin Allah wa kalamur rusul yawma idhin allahumma sallim sallim su ma iya maganar da manzannin Allah za su yi a wurin su ce Allah tseratar Allah tseratar su ma Allah take roƙo Allah tseratar Allah tseratar yanzu wanda ya fahimci wannan dan Allah zai yadda wanda ya ce masa baka da matsala a lahira ka je kawai na lamunce maka za ka yadda da wannan wani ya ce maka baka da matsala aljanna wala shakka wai an lamunce maka an baka aljanna ko an gafarta maka wannan wani abu ne da aka sani a coci kristoci suna da sukukul gufran mun faɗa kwanaki su ne suke da certificate ɗin gafara in kai laifi da yawa sai ka zo gaban fada ka faɗi ka ba da abin sadaka ka rufe idan ka kai ta faɗin laifin in ka gama faɗin laifin shi kenan sai a rubuta certificate a baka an yafe maka a wannan kotun duniya kenan a kwarai kuwa wannan zai da prison ɗin duniya in wani babbe je a ramadana ko a new year ya ce je ka an yafe maka amma maganar lahira ina har ka ta wuce wasa Allah madaukakin sarki shine kadai yake da ikon haka yace ya yafe maka ballantana kuma nan ana maganar wanda suka kafirce ne fa wanda suka ce manzon Allah annabi Muhammad makaryaci ne ba sai da sakon da yazo da shi su ake magana Allah madaukakin sarki ce inna a'atanna jahannama lil kafirina nuzulan lallai mun tanadi wutar jahannama masauki waɗanda suka kafirce an nuzul ana fadansa ana nufin manzilan masauki kuma ana fadan nuzul ana nufin ma yu'addu lidh-dhayfi irin abin da ake tanadi wa bako idan ya zo da haka wasu malamai suka ce ma'anar nuzulan anan shine mun tanadawa kafirai abin karban su da za a karbe su a wutar jahannama ka san ba abin kirki bane ai masauki a jahannama ba abin kirki bane a ce abin da za a karbi dan wutar da shi na garar bako ka san ba abin kirki bane Allah ka tsare mu Allah madaukakin sai yake ce kul ka gaya musu hal unabbiukum bil akhsarina a'malan kuna so in gaya muku wanda yafi wadanda suka fi asarar ayyuka a cikin mutane akwai wanda suka fi kowa asarar ayyukansu su ne wadanda ayyukansu a duniya suka bata sun yi ta yin aiki a duniya tsammanin za su samu ladan a lahira amma da suka je lahira babu komai sun yi ta zato sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza wannan ayar magabata sun tattauna akan wai suwa ake nufi waɗanda suka fi kowa asarar aiki din nan wanda aikin su ya bace a rayuwar duniya su suna zaton sun yi aiki mai kyau alhali ba su zama komai ba cikin magabata akwai waɗanda suke cewa yahudu da nasara su ake nufi da wannan aya wasu magabata suka ce a'a ana nufin khawarijawa ita dai ayar bata ayyana kowa ba bata ce wane ba ta ce waɗanda suka fi kowa asarar aiki su ne wanda sun yi aiki a duniya amma a duniyar ya ƙare da suka je lahira ba su da komai da yahudu da nasara da khawarijawa da duk waɗanda suka kauce hanyar Allah sun shiga cikin wannan ayar bata keɓance kowa ba da haka magabata da suke yi faɗa ma misali suke bayarwa kamar an tambaye su me ma'anar ayar sai su ce wane suna nufin irin su wane ake nufi da irin su wane da irin su wane da haka shi yasa wasu daga cikin malaman da aka tambaye su magabata suka ce khawarij ake ne al-haruriyya khawarijawa waɗanda suka yi tawaye wa sayyidina ali radiyallahu ta'ala a cikin rundunarsa suka kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda su ma ayyukansu manya-manyan aiki khawarijawa suke yi amma sai dai saboda munin aqidarsu da miyagun abin da suka kudurta wanda ya kudurta sahabban annabi kafirai ne wanda ya kudurta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin sa sayyidina ali radiyallahu ta'ala irin sa abu musa al-ash'ari duk yace musu kafirai ne irin su Aisha radiyallahu anha duk musulman da sahabban annabi da aka samu sun yi rikici tsakanin su bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan su a wajen su in dai sun dauki takwabi to kafirai ne su suka kafa hujjoji da irin dalilai da suke nuna cewa duk wanda ya dauki takwabi akan wani musulmi to ya kafirta suka jahilci cewa kafircin kala biyu ne akwai kafirci na kuduri akwai kafirci na aiki akwai al-kufrul akbar akwai kuma al-kufrul asghar akwai kafirci wanda yake fitar da mutum daga musulunci akwai kuma kafircin da baya fitar da mutum daga musulunci kafirci kala biyu ne kufrun akwai kufrun duna kufur haka Abdullahi dan Abbas yake idan har kaga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta al-qur'ani ta subanta wani abu da kafirci amma abin asali da ta faɗa din baya fitar da mutum daga musulunci to wannan shi ake ce masa al-kufrul asgharu karamin kafirci ne ba babban bane annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idhal taqal muslimani bi sayfihima falqatil wal maqtul fi an-nar idhal taqal muslimani bi sayfihima idan musulmai guda biyu suka hadu da takobi da jura sai annabi ya ce falqatil wal maqtul fi an-nar falqatil wanda aka kashe wal maqtul wanda yake kisa wal maqtul da wanda aka kashe fi an-nar duk suna cikin wuta sai suka ce to kun gani duk wanda suka dauki takobi tsakani suka faɗa da juna da wanda yake kisan da wanda aka kashe bai auta ne da aka so a wajen su duk wanda aka ce dan wuta kuma kafiri ne misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isnan fi ummati bihima kufrun abubuwa guda biyu a cikin al'umma ta kafirci ne abba'nu fil ansab wa niyahatu ala al-mayyit su kan dangantakar wani annabi yace kafirci ne wanniyahatu alal mayyiti da kururuwar kukan mutuwa annabi yace kafirci ne to zo a wajen khawarijawa duk wanda yayi wannan ya zama kafiri alhali kafirci ne wanda bai kai wancan kafircin ba to kaga sai magabata suka shigar da su cikin wannan ayar abinda ke nuna ayar tana magana ne akan duk mutumin da ya rayu akan wasu ayyuka gashi dai zahiri na ta aiki yana ta aiki amma sai dai aikin da yake din ba akan shari'ar Allah yake yi ba khawarijawa a wajen su duk wanda yayi wani laifi zunubi in dai kai zunubi babban zunubi to ka zama kafiri wanda ya zina a wajen su kafiri ne wanda ya shagiya a wajen su kafiri ne wanda ya ƙarya kafiri ne wanda ya gulma kafiri ne to da Allah idan ka fara kirga irin wannan wa zaka bari a musulunci da Allah duk wanda koga suna kafirta mutane din nan a rika sake kawo lasun kawai ana kafirta mutane ba ji ba gani to hanyar khawarijawa suka dauko ko da ba su dauki 100% to sun dauki wani abu na khawarijawa masu kafirta mutane kuma suna nan iri-iri magabata suna faɗan abu su ce wannan abin kafirci ne amma ba hoyo duk abin da yake kafirci ne da zaran mutum ya yi ce a ce masa kafiri ba ba sa ta'ayyirin mutane amma abin takaici malam in ka ji yanda wasu ke suka kawo kalasan din nan yanda ka san su ne Allah wallahi malam ina ganin wani bawan Allah da yake zuwa a Niger State gashi da tijo tsoho ne a shekaru amma malam in ya zauna akan teburinsa kafin ya sauka kowa ya zama kafiri in ban da shi yace duk wanda ya jefa ƙuri'a kafiri ne da ka jefa ƙuri'a shikenan ka zama kafiri wanda wani irin karatu ne Allah ya sauka Allah madaukakin sarki yace alladhina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wanda ayyukansu suka bata a duniya wa hum yahsabuna amma su suna zato yahsabuna ko yahsibuna kira wai guda biyu tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaton annahum yuhsinuna sun'an suna kyautata aiki a ganin su aiki mai kyau suke wannan yake nuna maka ashe kenan akwai waɗanda kamar maganar da muka yi dazu ne akwai waɗanda zaka ga suna ta yin aikin su wallahi su abinda suka dauka cewa wannan abinda suke din daidai ne su sun dauka daidai ne da haka suna tsammanin su je lahira su samu kaya amma ina babu kaya saboda mummunar aqidar da suka kudarta da barin shari'ar Allah madaukakin sarki da suka yi inda khawarijawa su fa gane suke yi duk wanda ba su ba ba mutumi ne tsaye ba kuma zaka sha mamaki irin abubuwan da suke yi wani bai hude yana ba da labarin abin da ya gani da wasu khawarijawa yana gani suka samu wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kashe shi mursal lahi rasul kashe shi amma ba su dade da kashe shi ba sai suka zo gefen wata gona inabi ya fado kasa sai wani daga cikin su ya dauka zai ci yace kar ka yadda ka ci inabin mutane haramun ne haram in ka ci inabin wani aka halaka sai wani bai hude yake ci abun mamaki yanzu ba suka kashe dan uwansu suna ganin ba shi ko laifin komai ba amma akan wani zai ci inabin gonar wani a ƙasa suna ganin cewa zai laifi babba zai saba wa Allah wanda zuwa wajen sun ka ci inabin wani ma ka zama kafiri kaga abin da suke yi din nan ai su da gaske abin da suke dauka cewa lalle suna neman kusaci zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yasa fa su suka kashe sayyidina Ali kuma sun kashe shi suna ganin za su samu lada ne malam ka roki Allah shari'a kawai wallahi ka roki Allah shari'a shi yasa kuma mutum nagari baya rudawa da abin da yake kai nagari baya rudawa da abin da yake kai yace tabbas shi shine akan shari'a sauran mutane duk akan bata suke a dan uwana kai ta roƙon Allah madaukake suke sa Allah ya sa akan dare din kake haka magabata na kware suke magabata na kware hatta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi ma yace wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne amma ba su taba rubuwa da aikin su ba da taba rubuwa ba inda suna rubuwa da aiki sayyidina abubakar zai zo wajen Hudzaifa radiyallahu ta'ala mu yana roƙon sa ya gaya masa cikin munafukan da annabi ya kirga din nan ya gaya masa gaskiya da shi ko ba shi sayyidina Umar fa wanda har manzon Allah ya sifanta gidansa na aljanna gidansa na aljanna manzon Allah ya gani Allah ya nuna masa bayan a cikin hadisi ya jero su ya ce duk ɗan aljanna ne Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Abdurrahman ibn Auf da Talha ibn Ubaydullah duk manzon Allah kikkirgo su yace ɗan aljanna ne to manzon Allah shi sai da yace ya ga gidansa ba amma sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsawon lokaci ya zo Hudzaifa sahibu sirri nabi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya gaya masa munafikai ya zo wajen sa yana cewa ina hada ka da Allah ka gaya mu annabi ya kirga da ni ko bai kirga da ni ba Hudzaifa yace a bai kirga da kai ba amma kar wani ya sake tambaya na ba zan sake faɗa ba ko wani ya tambaye ni ba zan gaya masa ba amma dai kai bai kirga da kai ba duk a hakan ba sayyidina Umar ko bai far rudu ba kullun yana taka zantsan ne kar ya je fuzata ta Allah amma kai ka rudu ita buga kirji kai akan daidai kake akan shari'a kake kai ba matsala ai dan lokacin da ka dauka ba ka da matsala lokacin ka samu matsala ba Allah ka tsare mu ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim Allah madaukakin sarki yace su ne waɗanda suka kafircewa ayoyin ubangijin su suka kafircewa gamuwa da Allah ranar alkiyama wannan yasa ayyukan su duk suka rushe Allah yace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan ba za mu nauyaye mizanin su ranar alkiyama fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan malamai sun bashi manoni wannan ɗaya ne daga cikin ma'anar da malamai suka bayar nuqimu ay nufaqilu lahum fala nufqilu lahum yawmal qiyamati waznan ba za mu nauyaye mizanin su na aikin ladamar alkiyama wasu suka ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan ay waznan qadran fala nuqimu lahum yawmal qiyamati qadran ba za mu daga darajar su ranar alkiyama akwai da yawa cikin mutane wanda masu daraja ne a duniya amma an kaga su a lahira tausayin su zakai saboda a duniya sun samu girma sun samu daraja amma sai dai kash ba su yi amfani da damar da suka samu wajen neman kusaci zuwa ga Allah madaukake sarki ba ina ganin za mu ci a wannan gaba in Allah madaukake ya kai mu karatun gobe sai mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh